بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayan uwa masu albarka ina mana barka da wannan lokaci a cikin wannan masallaci na Abbasiya dake nan garin Agege a jihar Lagos babu shakka dan uwa Malam Abu Waisa ya mana tunatarwa takaitacciya kuma mai matukar muhimmanci game da asalin wannan addini da tsarin da Allah madaukakin sarki ya tsara a bi wannan addini. Allah madaukakin sarki ya halicce mu a matsayin mutane kuma ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sakon Allah kuma ya umurce shi da ya isar da wannan sakon sannan kuma ya yi bayanin yadda za a yi aiki da sakon kamar yadda muka ji a cikin wato nasoshi da aka ja na ayoyi na Alkur'ani mai girma da mabambantan hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda suke nuni zuwa ga wajibcin ruku da Alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Daga cikin abubuwan da har ila yau ya wajaba wato mu kula da su dangane da asalin wannan addini da ruku da shike kyawun ruku akwai bangare na biyu shine fada da bid'o'i da kuma koransu daga cikin farfajiyar addini. Bai yiwuwa mutum ya tsaye da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zama cikakkiyar tsayawa akan sunna har sai kuma yayi fada da bid'a ya kore ta sai ya nisanci bid'a da dukkanin wato abubuwan da ke biyo bayanta. A nan ma za mu ga Alkur'ani mai girma ya ba mu ƙa'idoji dunƙulannu waɗanda suke da alaƙa da yaƙi da bid'a da yin tankiya da tsoratarwa daga al'amarinta. Alal misali faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul an'am wa anna hadha sirati mustaqima
wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anna hadha sirati mustaqima kuma wannan addini na musulunci shine tafarki na Ubangiji mustaqiman wanda yake miƙaƙƙe fattabi'uhu Ubangiji ya umarce mu yace kuma wannan tafarki wala tattabi'us subula kada ku bi hanyoyi mabambanta waɗanda ba wannan hanya ta Allah ba fatafarraqa bikum an sabili in kuka bi wasu hanyoyi waɗanda ba wannan ba za su zamar da ku daga tafarkin Allah Ubangiji madaukakin sarki sai Allah ya ce zalikum wasaqum bi wannan shine abin da Allah yake jan kunnanku a kai la'allakum tattaqun idan kun yi haka idan kun bi tafarkin Ubangiji madaidaicin tafarki kun guje ma tafarkin hanyoyin bid'a idan kun yi haka za ku samu taqwa. Haka Allah subhanahu wataala dai har ila yau ya sake faɗi a cikin an'am cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a
innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasna minhum fi shay'in innama amruhum ila Allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun.
Ubangiji yake cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lallai waɗanda suka rarraba addinin Allah da ya aiko musu suka rarraba addinin su suka wayi gari suka zama kungiya kungiya mabambantan kungiyoyi mabambantan tafarki masu karo da juna masu adawa da juna masu bin tafarki na barna ne yakon su zama al'umma guda daya ne yakon su cure wuri guda su zama al'umma daya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarni a cikin fadin sa wa atasimu bihablillahi jami'a
وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
muka lura a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya yi umarni ne da cewa a haɗu a zama al'umma daya kuma har ya bayyana irin cewa haɗin kan da aka samu cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa yana daga cikin falalar da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allah ya ce ku duko da igiya Allah ga baki dayan ku farkurar rabu to shine abinda aka hana annan kuma shine abinda aka yi zargi a can innal ladina farraqu dinahum wa kanu shiyan lasta minhum fi shay'in wadanda suka rarraba addinin da Allah ya aiko suka zama kungiyoyi mabambanta Allah ya ce baka tare da su innama amruhum ila Allah al'amrun shi yana komawa zuwa ga ubangiji Allah ya ce kuma thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alu sannan kuma ranar alkiyama Allah zai bayyana musu labarin abubuwan da suka kasance suna aikatawa. Saboda haka yana daga cikin sharrin bid'o'i shine suna kira zuwa ga rarrabuwar kai. Kowace bid'a idan ta zo za ta bude wani sabon shafi na rabuwar kan al'umma. Sannan a cikin gidanta kuma ita da kanta ana nan kuma su sake bude wasu sashi. Da haka za a zama shi'an din, a zama kungiyoyi mabambanta waɗanda suke dukkanin suna kan bata wani kan wani hakanan kuma har ila yau a cikin dai umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba daga ubangiji kuma ya karantar da mu akwai fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul jafiya da yake cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-ab
thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-ab fattabi'ha ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يؤمنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين
barakallahu fiikum assalamu alaikum Allah yace thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr sannan kuma muka daura ka akan wani tafarki na umarni na addini wanda muka ce kabishi fattabi'ha kabu wannan shari'ar wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamu karka sake ka bi tafarkin wadanda suke aikin su akan jahilci Allah yace innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a waɗannan mabiya tafarki na bata mabambanta ba za su taɓa wadatar maka da komai daga Allah ba za su kare maka komai bai da Allah ta shi kama ka ga kibin Allah innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin Allah yace azzalimai sashin su masu jibintar sashi Allah shi kuma shike jibintar mu'minai waɗannan suna daga cikin ayoyi da suka zo a cikin alqur'ani mai girma waɗanda suka yi umarni da cewa abu sunna a lokaci guda kuma a kinkar abu bid'a. Bid'o'i ɗin nan su ne wato abubuwa da aka ƙirƙiro sababbi aka danganta su a cikin addini. Kamar yadda malamai suke fada al-Imam Shatibi a cikin littafansa kamar Muwafaqat da Ibn Qayyim a wurare mabambanta da Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin da malamai da mafi yawa da suke magana akan bid'a duka kalmomin su sun hada kan cewa bid'a ita ce kari ko rage a cikin addini wato mutum yazo ya kawo wani abu wanda a sanadiyar haka zai zama ya ƙara wani abu a cikin addinin musulunci da aka sani ko kuma ya rage wani abu wanda abin yayi kama da a ce addini saboda zai zama jinsi ne na ibada abinda aka saba yi na ibada sai kirkiro a cikin wannan jinsin sannan kuma wani lokaci har yayi da awar cewa akwai lada yin haka saboda duk wata ibada kullu ziyadatin fi dini aw nuqsan duk wani ƙari ko rage a cikin addini daga ci kuma akwai kullu ma khalafa sunnata min al-aqwali wal af'al wal i'tiqadat a kawo wani abu ya saba wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magana ko aiki ko wani kudiri na zuciya haka nan kuma daga ciki akwai kullu ma ulsika bid-dini min adatil kufar a dauko wasu al'adu na kafirai na wasu al'ummomi waɗanda ba musulmai ba sai musulmai su je su aro aqidu da al'adu ko tsarin rayuwar waɗannan kafirai sai su shigar da shi cikin addinin musulunci wannan ma yana daga cikin usul da ke kawo bid'a kokarin kwabo wani abu na kafirai da nufin a shigo da shi musulunci dan ana ganin suna yi ko yana da ana yayin sa ko yana biya musu wata bukata a nasu addinin sai mu ga cewa to me zai hana wa mu kwabo shi mu kawo cikin addinin wannan ma daga cikin usul na bid'a shine wato koyi da kafirai sannan kuma daga ciki a ila yau bayan baya ga koyi da kafirai akwai kuma al-istihsan wa at-tajmir wal-istihsan kawai mutane su ga wani abu ya ba su sha'awa ba ta hanyar tafarki da ilimi ba kawai sai su fara shi da tunanin shi ma addini kawai sha'awar zuciyarsu ko abin da yake wato ra'ayinsu sai su ci gaba da yin sa haka nan al-ibadat allati lam tarin illa fi ahadith dha'ifa aw mawdu'a nau'in ibadoji ayyukan da za a yi su dan neman kusanci zuwa ga Allah sai zama kuma abin cika ga baki daya babu wani dalili na alqur'ani da sunna da yazo da su face hadisai masu rauni ko kuma kasar haka ma ya zama wasu malamai ne kawai suka ce ya kamata a dinga yin kaza kullama dalla kullama nassa ala istibabil ulama siyamal mutaakhirin wala dalila alayhi fil kitabi aw sunna abinda kawai wasu malamai ne suka sha dare kawai suka yi radin kansu sai su ce to muna ganin ya dace a dinga yin kaza ba tare da suna da wannan shi daga Allah madaukakin sarki ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan abubuwan suna nan da yawa abinda suka haifar na bid'o'i dan uwa masu albarka ita bid'a wato tana matsayin wata kansa ce mai cinye addini tana matsayin wani cuta ne wani terminal disease wani cuta ne muzmin wanda yake lalata addinin mutane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama diman da'iman idan ya zo yin jawabi yakan tsoratar game da sharrin bid'a kamar da al-Imam Abu Dawud ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finna amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairul huda huda muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala Nabi sallallahu alaihi wasallama baya nauyin baki wajen fadin wannan jumla duk ne zo fara jawabi ce lallai mafi kyan zance shine maganar Allah ubangiji madaukakin sarki mafi kyan shari'a ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma duk wani abu da aka kirkiro aka kawo shi cikin addini alhalin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kirkiro shi ya kawo cikin addini ba yace wannan sunan shi bid'a kuma duk bid'a Nabi sallallahu alaihi wasallama yace bata ce kuma duk bata makomata shine wuta Allah ka tsare mu daga wuta to kamar yadda kuma Nabi sallallahu alaihi wasallama ya yawaita wannan magana kullun a cikin jawabansa na Juma'a na Idi da duk inda ya samu munasaba haka kuma a cikin hadisai mutafarriqat za mu ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita tsoratarwa game da bid'a saboda hadarinta da kuma irin yadda take iya lalata addinin musulmi daga ciki akwai hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim wanda Jabiru dan Abdullah ya rawaito cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu huduba, yace saboda yadda ya fada maganganu masu nauyi har sai da idan shi ya kada yayi ja, yace hatta kana idza khataba ihmarrat aynahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yazo yin huduba idanunsa sukan yi jazir, wa ala sautuhu kuma yakan daga murya, washtadda ghadabuhu kuma yakan nuna alamar yayi fushi saboda magana yake akan addini, ba wai yana fushi a madadin kansa ba, yana fushi ne kawai idan an taba dokokin Allah. Jabiru yake cewa hatta ka annahu mundhiru jayshin, sai ka dauka ma kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama komanda ne a fagen daga, yana zaburar da sojoji, yana ba su umarni na ƙarshe kafin a fara dauki ba da ga cikin wannan huduba da yayi a wata ranar ji Jabiru sai yake cewa wa'istu ana wasa'atu kahataini, an aiko ni ni da tashin alkiyama kamar haka, sai hada yatsunsa guda biyu tunda aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, jama'a kiyama ta riga ta kusa kamar da Allah ya ce iktarabat as-sa'atu ko
iktarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu
sihrun mustaqim. Allah madaukakin sarki ya riga ya gama ya gaya mana cewa tashin alkiyama ya kusa, to wannan lokaci da an faɗi wannan sai mutane suka a to fiye da shekara 2000 da aka saukar da wannan aya, to kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da tashin alkiyama haka suke ɗaya yana bin bayan ɗaya, to me yasa har yanzu ba a yi ba? Abinda yasa saboda lissafin ne wata kila bamu gane a rayuwar duniya shekara 2000 ba komai bane, a rayuwar ɗaiɗaiwar mutane ne in ka wuce 50 ma sai aka kamar ka sha miya, amma a rayuwar duniya ba komai bane, kamar yadda ka san tsakanin mutum da kuda kai yanzu ka wuce shekara 30 ko 40 ko 50, amma kuda wani an haife shi daga haihuwar shi zuwa mutuwar shi bai yi sati daya, to shi kuma me zai ce kenan a kusancin alkiyama? Ko mun gane haka aljanu suna dadewa a duniya fiye da dadewar mu, aljani daya yana iya shekara 300 kafin ya balaga, shekara 300 yana yarinta, to kaga da haka ya danganta ne da irin dabi'ar halittar da Allah ya mana, amma a wurin Allah alissafin shekarun duniya tashin alkiyama ya gama gabatowa. Daga cikin alamarsa ta farko shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda shine annabi na ƙarshe, daga bayan shi ba za a sake aiko annabi ba, sai dai Allah madaukakin sarki zai dinga baiwa mutane dama su yi ilimi, zai dinga jahaza wasu mujaddidai wanda za su dinga jaddada addini, kamar yadda cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin sunan Abi Dawuda, bayan kowace shekara dari ana iya samun wani babban malami ko wani babban basarake ko wani komandan jihadi ya jaddada musulunci. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa alkiyama ta riga ta kusa, alama ta farko shine aiko shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin alamun shine abinda Allah ranma ya karanta mana fadan Allah, iktarabatis sa'atu wa shaqqal qamar, wata a garin Makka Allah ya taba nuna wa mutane an ga ya tsage rabin shi ya fado kasa, aka tafi da gudu bayan gari aka nema ba a gani ba, Allah ya nuna musu wannan mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai annabi ya ce da ni da tashin alkiyama muna bin bayan junanmu, wa istu ana wasa'ati wasa'atu kahataini yaqrinu baina as-sababati wal wusta, ya har tsakanin yatsan shi na tsakiya da yatsan nan da ake ta giya da irinta, yake cewa sai ya ci gaba da cewa amma ba'du, bayan haka fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa sharral umuri muhdathatu, zuwa karshen ainihin hadisi. Haka nan al-imam muslim ya rawaito hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga sayyida aisha radiyallahu anha, aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rajul, a wani riwaya yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna, man ahdatha fi amrina hadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan addinin namu shine fi amrina hadha, ma laysa minhu, abinda baya cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. da haka bai cikin addini wani ne kawai kirkiro nabi ya ce falaysa minna to wannan baya tare da man amila amalan duk wanda ya je aikata wani aiki laysa alaihi amruna ba mu muka ce je aikata ba da sunan addini yake so yayi amma be lalibi hujjar cewa Allah yayi umarni sawa'un ta harshen alqur'ani ko Allah yayi umarni ta harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama be lalibi wannan ba yayi gaban kansa to fa huwa raddu an tunkude masa yayi aikin banza ne ba a san wannan aikin ba aiki ne da za a karba ba ga mashahurin hadisin al-irbad ibn sariya wanda a cikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa iyyakum ahirdunku wa mudathatil umur da kirkirarrun abubuwa ina hane ku da aikata kirkirarrun abubuwa yace wa kullu mudathatin bid'a hakanan a cikin wata riwaya daga sahabi Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yarda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yunqasu min ujurihim shay'a wanda dai yayi kira zuwa ga tafarkin shari'a ya kirayi wato mutane zuwa ga addinin gaskiya babu abin da yake ya kafara la kamar da Allah yake cewa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah
wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
أحسن الله إليك Allah yace man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin waye kai kyan maganar wanda ya kirayi mutane zuwa ga aiki nagari yace kuma ni musulmi saboda haka babu aiki mai kyau a wurin Allah wanda zaka umarni da shi kaman umarni da kyakkyawa umarni da tauhidi umarni da tsaye da sallah umarni da bayo masu haƙoƙi haƙoƙin su umarni da gujewa shirka umarni da gujewa barna da sauransu saboda ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana wanda duk yayi kira dan uwansa musulmi ko yan uwansa musulmai zuwa ga aikata shari'a ya musu wa'azi ya musu nasiha ya karantar da su addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake to za a bashi ladan da aka ba su daukacin mutanen da suka yarda da abin da yake kira zuwa gare shi idan suka aikata wannan aikin idan aka ba su lada shi ma sai an ba shi kamashi da irin wannan lada Nabi sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda aka ba su lada haka za a ba shi ba wai za a diba daga cikin ladan su ne a san mushi ba a'a za a ba shi nashi ne irin nasu shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani bawa cikin bayin Allah da ya kai shi samu lada domin duka wannan musuluncin da yake tun daga ran da ya fara wa'azi har zuwa yau har zuwa ƙarshen duniyar nan duka kowa yana yi ne saboda annabi ya kira zuwa ga musulunci saboda duk wanda yayi sallah duk wanda yayi tasbihi duk wanda ya karanta alqur'ani duk wanda yayi wani aiki daga cikin ayyukan shari'ar musulunci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da lada illa da wannan mutum shi yasa ya zama cewa zai samu aljanna mafi daukaka kamar yadda yace akwai wata aljanna guda daya akwai gida na aljanna guda daya shine mafi daukaka Allah yayi alƙawarin zai bada shine ga wani bawa guda daya cikin bayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa shine wannan bawa amma saboda tawalu'un sa ga Allah da cikar wato siffarsa ta bawan Allah sai yake cewa ku taya na addu'a Allah ya sa ni nan sabo saboda kada ya sakankanci kai ya saki jiki ya nuna kamar ya riga ya samu ba ka duba mun sai ga mutum ba wani aikin arziki yake ba sai dinga gana ma shi kamar wani wato ya riga ya tsallake in ba ka ganka tsallaken siradi ba to aiki ba akwai saura ba kai in an tsallaka siradin ma fa akwai saura kamar da Allah yake cewa waqifuhum innahum mas'ulun
waqifuhum innahum mas'ulun
Ubangiji yake cewa waqifuhum innahum masulun. Yazo a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da wata riwaya a cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal cewa wannan ayar ma'anarta sai ma an gama sallaka siratin a wurin da yake ce ma arasatil janna, wato kaman kace farfajiya ko bakin gate din aljanna. Anan mutane sun fara yi junansu barka da cewa alhamdulillah mun sallaka, sai Allah ya sa malaiku su yi shela cewa ai da sauran aiki waqifuhum, a tsayi da su, innahum mas'ulun, lalle su ababan tambaya ne. Malakum la tanasarun, me yasa ba kwa taimaka wa junanku, bal humul yawma mustaslim. Allah ya ce a'a, ai a yau kowa ya riga mika wuya ga Allah. To anan ne za a sake wani sabon sakamako na cire ma bayi haƙoƙin junansu. Duk wanda ya cuci wani ko ya zalunce shi ko yake bin shi bashin mutunci ko bashin kuɗi ko ƙazafi ko sharri ko ƙarya ko cin amana, duk wani abu da ke tsakankanin bayi na matsaloli, anan za a warware su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta wanda wutar ya tafi, wanda bai ma iso wannan wurin ba, idan kai da zaka je aljanna yana da haƙƙi a kanka sai an cire. Ba za a ce tunda ya tabu ta a kyale shi kawai yayi asara haƙƙinsa, sai an cire mishi haƙƙinsa a kanka. Saboda idan dai mutum ba ya ga cewa ya haura sirari, ya gan shi a aljanna ana udkhuluha bi salam. Allahu akbar. Allah ya ce mala'iku, Allah zai sa mala'iku su yi wa ‘yan aljanna shela cewa udkhuluha bisalam, ku shiga cikinta kuna cikin aminci. A wannan lokacin ne kawai mutane za su samu wannan abinci. Udkhuluha bisalam dhalika yawmul khulud. Allah ya ce wannan shi ne wunin dawwama, babu mutuwa, babu rashin lafiya, babu fita. Sannan kuma Allah wani sarki ya ci gaba da cewa lahum ma yasha'una fiha, ‘yan aljanna suna da duk abin da suke so a ciki na jin daɗi da annashuwa da walwala da sharholiya. Wa ladaina mazid, kuma muna da wani ƙari da za mu ƙara musu. To kar mu bar asalin maganarmu da muke, wannan duka dajiya ce. Magana ita ce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa samun falala a cikin bayin Allah, saboda yawaitar mabiyansa da masu bin addininsa da musulmai waɗanda suke bautar Allah a ƙarƙashin tutar addinin musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana samun duka ladan ayyukan da muka yi, da haka zai samu mafificin lada da dukkanin annabawa da manzanni da sauran salihan bayi. Allah ya ƙara masa yadda da aminci da tsira a duniya da lahira. Saboda haka Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yi mana wato umarni akan cewa wanda duk ya kiraya zuwa ga shari'a yana da ladan wanda suka bi shari'ar nan, ba za a rage komai ba. Hakanan wa man da'a ila dalalati, duk wanda ya kirayi mutane zuwa ga bata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falahu wuzru man amila biha, yana da zunubin duka wanda suka yi aiki da wannan batan. La yunqasu min awzarihim shay'a, kwabo da kwabo ba za a rage zunubansu ba. Wannan yana daga cikin hadari na bid'a, mutum ya kirkiro wata barna ya yada ta a cikin al'umma, kuma ta samu karɓuwa a wurin wawaye da jahilai da sauran mutanen gari, wasu ma da kyakkyawar manufa suka ɗauka addini kuma su ci gaba da aikatawa, kuma har ya kwanta ya mutu, wani ma tsawon shekaru ko ɗaruruwa a ci gaba da yin wannan ɓarna, ina bawa zai kai wannan zunubi da ba? Ina zai saka kanshi da irin wannan alhaki na bayin Allah? Saboda haka ‘yan uwa masu albarka, mu kiyayi bid'a, mu kiyayi yaɗa ta, mu kiyayi tallata ta ko promoting ɗinta da duk wata manufa, saboda za ka iya zama cikin wannan matsala. Ko ba kai ka ƙirƙiro ta ba, idan ka zama advocate wanda yake yaɗa ta, ko ka zama wani promoter wanda yake kai ta inda ba a santa ba, to zunubin ka ɗaya ne da shi wannan da ya ƙirƙiro ta, da gwargwadon mutanen da suka san wannan bid'a ta hannunka kuma suka yi aiki da ita ko suka yaɗa ta, da gurgurdan girman alhaki da zulubin da zaka dauka. Ubangiji Allah ka tsare mu daga bid'a da sharrurinta da abubuwan take na lalata addini. Allah kuma ka shiryatar da mu ka samu rayu akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka kashe mu akan ta. Al'amarin yana da fa'i kwarai jama'a. Amma za mu takaita a nan waɗannan kalmomi da waɗannan ayoyi da hadisai sun isa su tunatar da mai hankali akan abin da ake nufi. Kuma dama akan haka aka taso wannan kungiya ta zuma ta jarisa bidda ya gamsu sunna akan haka aka kafa ta akan haka take kira wannan shine shi'ar dinta tsayi da sunna da kuma kawar da bidda ubangiji Allah wai sarki ka samu dace abin da na faɗa daidai ina fata Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana gabaki daya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi